Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalo da kuma niyyar muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni Ibrahim Kalma Si Garbar da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 25 ga watan Janairu. Ganin an fara samun kwanciyar hankali a yankin Arewa maso gabashin Najeriya, an sake bude sansanin horar da masu bauta ma ƙasa na NYSC a Adamawa, amma fa
yanzu haka a cikin kamfanin akwai sojoji masu yawa, akwai ƴan sanda masu yawa, akwai jami'an farin kaya.
Za kuma a ji hirar wakilinmu na Bauchi Abdulrahman Muhammad da shugaban ƴan bola jari Shiyar Gombe. Muna kuma tafa da maimaicin shirin gaskiya, wato ciki da gaskiya, amma sai fa a mana aikin gafara. Yau ba shirin jaridun Ghana. Za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jiya Talata fadar White House ta shugaban Amurka ta ce shugaba Donald Trump yana kan bakarsa cewa wato barin bakin haure su kare kuri'a yana daga ciki ko kuma shine dalilin da yasa bai samu kuri'u mafi yarin jaya a zaben kasar da aka yi cikin watan Nuwamban bara ba. Ya hakikance kan haka, in ji kakakin fadar White House Sean Spicer da yake magana da manema labarai kwana ɗaya bayan da shugaban na Amurka ya sabunta wannan batu lokacin da ya shirya wata liyafa ga wakilan majalisar dokokin Amurka, inda ya nanata ikirarin da tuni aka ƙaryata cewa bakin haure miliyan 3 zuwa miliyan 5 ne suka kada ƙuri'a ga abokiyar takararsa Hillary Clinton. Sean Spicer bai nuna wata shaida da za ta gaskanta haka ba. Da yan jarida suka matsa domin jin shaidar da shi Trump yake da ita, Spicer ya ce Trump ya jima da imani kan haka saboda bincike da aka gudanar da wasu bayanai da yake da su. Amma jami'an zaɓe da suka yi nazarin sakamakon zaɓen da aka yi ranar 8 ga watan 11 suka ce kusan za a ce ma babu rashin gaskiya da aka tafka a zaɓen, koma da akwai suka ce bai kai abin da Trump yake ikirari ba. A halin da ake ci kuma mutumin da shugaban na Amurka Donald Trump ya zaɓa ya zama ministan kiwon lafiya ɗan majalisa Tom Price ya fuskanci zazzafar tambayoyi a yayin da ake ci gaba da muhawara kan dokar kiwon lafiya ta tsohuwar gwamnati.
Gwamnatin Iraki ta ba da rahoton cewa dakarun ƙasar sun kama ilahirin gabashin birnin Mosul daga hannun mayakan ISIS kwanaki wato fiye da 100 tun bayan da ta kaddamar da yaƙi cikin watan Oktoban bara domin ƙwato birnin. Yanzu matsin lamba ya tasake yarsu zuwa arewacin birnin, kuma an kwace dukkan gadoji biyar da ake bi ta kansu a ƙetara kogin Tigris da kuma jami'ar Mosul da yankin nan na Nineve. Lieutenant General Stephen Townsend, wanda shine kwamandan rundunar gamayyar ƙasa da ƙasa da ke fafatawa da ISIS, ya ce wannan gagarumar nasara ba kawai ta tsaya ne ga gwamnati da dakarun ƙasar ba, amma dukkanin jama'ar Iraki baki ɗaya. Daga nan ya ce yanzu saurayen wato yaƙin ƙwato yammacin birnin, wanda ya ce ba zai zo da sauƙi ba. Amma kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, Captain na mayakan ruwan Amurka Jeff Davis, ya gaya manema labarai ranar Litini cewa ISIS ba ta da wani sauran ƙarfi. Ƙungiyar ta yi hasarar da yawa daga cikin jaruman ta afafatawar da aka yi a gabashin Mosul.
A Najeriya kuma wata tawagar manyan hafsoshin dakarun sama na ƙasar sun isa jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya domin wato fara bincike kan yadda wani jirgin yaƙin ƙasar ya jefa bama-bamai biyu kan sansanin ƴan gudun hijira a makon jiya a wani ƙauye da ake kira Ran. A kuma daidai lokacin da rahoto da kamfanin jillancin labarai na Associated Press ya bayar ke nuni da cewa adadin waɗanda harin bama-baman suka halaka ya ruɓanya zuwa mai tan da 36. Amma wata jami'ar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch, Moses Segun, ta ce tana tsammanin cewa kwamitin binciken zai kunshi wakilai daga sassa daban-daban na al'umma cike da ƙungiyoyin farar hula. kakakin rundunar sojin sama na Najeriya Ayodele Famuyiwa ya ga murya Amurka cewa ana sa ran masu bincike za su mika rahoton sakamakon aikin su nan da biyu ga watan gobe. Wakilin murya Amurka cika Oduwa ya aika mun da wannan rahoto daga Abuja.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Russia da Turkiyya da Iran sun amince kan wani shiri na kasashen da za su goyi bayan wani tsagaita wuta wanda ba na gama gari ba a Syria. Daga nan sai su ci gaba da neman mafita a ta fuskar siyasa kan yakin basasar da kasar take fama da shi na shekar na wato na shekaru 6. Ba a bada wani ƙarin bayani nan take ba. Ko da shike sanarwar ta ce sassan biyu za su sake zama cikin watan gobe a Geneva, sai dai tawagar ƴan tawaye da suka halarci zaman sulhun ta bayyana shakku kan matakan da ƙasashe uku za su ɗauka da za su tabbatar da ana wato mutunta shirin tsagaita wutan. To labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jihar Adamawa, inda yanayin tsaro ya ƙara inganta har ma aka sake buɗe sansanin horar da masu bauta ma ƙasa, amma fa cikin kulawa. Sanusi Adamu gare ka.
An sake bude sansanin horar da masu yi wa kasa hidima na Yola fadar jihar Adamawa bayan rufe shi shekaru uku da suka gabata sakamakon rikicin Boko Haram. Bude sansanin na zuwa ne sakamakon nasarar da sojojin Najeriya suka samu wajen murkushe ta'addanci. Malam Muhammad Abubakar shine shugaban hukumar kula da masu yi wa kasa hidima ta jihar Adamawa.
Muna da permanent camp din mu yana Damare. Akwai ƴan gudun hijira su ne a ciki. Dan haka nan din abun da muke da shi za mu yi amfani da shi, sai dai kawai mu dan yi gyare-gyare wurin kwanciyar su wurin tsaro, kuma wanda shine rashin sa ne ya kawo rashin yin wannan abin sama da shekara uku. Yanzu haka a cikin kamp din akwai sojoji masu yawa, akwai ƴan sanda masu yawa, akwai jami'an farin kaya da yawa. Dan haka ina gaya maka daidai gurgudu duk wani abu, wani tsare-tsare da za a yi wanda daga gwamnatin tarayya zuwa ita gwamnatin jiha an yi na gurgudu na cewar a duba a ga cewa ai wannan an yi abu, wannan abin lami lafiya.
Hukumar kula da masu yi wa kasa hidimar ta ce tana sa ran karban bakoncin ƴan bautar kasa 2,500 a sansani na wucin gadi dake kwalejin kimiyya da fasaha na Yola. Na ziyarci sansanin horas da masu yi kasa hidiman wadda aka bude da yammacin Talata, inda na iske ana yi wa ƴan bautar kasa daga sassa daban-daban na Najeriya rajista karkashin kulawar jami'an tsaro. Waɗannan irin matakai hukumar ke niyyar ɗauka domin kauda fargabar da wasu ke da ita sakamakon rahotanni na irin hare-hare na Boko Haram da suka rika ji ta kafofin yaɗa labarai.
Za mu yi ƙoƙari sun riga sun zo, amma da wani tsoro a ransu zan musu bayani. A wannan lokacin zan tabbatar musu da cewa sun kuma gani an yi yayi na shirin kare lafiyarsu. Zan kira wasu shugaban inyamuran jihar Adama ya zo nan ya gaya ma yaran nan cewa akwai fa inyamurai nan daga kudu maso gabashin kasar nan suna nan zaune cikin jihar Adama, duk da abubuwan da ake faɗa suna nan zaune suna kasuwancin su. Zan kira wasu sarkin Yarbawan Adama zai zo zai magana da members din nan ya gaya musu cewa nan fa da Yarba da kai da mutanen da ba ƴan Adama ba suna nan zaune kuma suna harkar kasuwarsu da sauransu.
Na zanta da wasu daga cikin masu yi kasa hidimar da ke kawo ziyara jihar Adama karo na farko. Cikin su akwai Muazu Muhammad daga jihar Kano.
Ni dai lokacin da naji cewa an turo ni Adamawa domin na tafi aikin bautar kasa, da ina tunanin ma baran ki bazan zo ba saboda ni ban taɓa zuwa Adamawa ba. Iyakaci na ma dai tun anan dai bangaren yankin, iyakaci na dai kawai na san na taɓa zuwa Bauchi. Amma shine sai ƴan uwana da abokaina suka encourage ɗina, suka ce ya kamata ko dan ma na zo na ga Adamawa din na ga yadda yanayin bangaren yake, ya kamata a ce na zo Adamawa. To shine ni ma nace ai shawarar da suka bani tana da mutukar amfani, shine na daure din na zo. Gaskiya da na yi shu Adamawa ni idan ma taimu maki da farko garin da na ganshi na da kyau daidai gurgudu.
Sunana Zangina Ali Kadawa. Duk dai rahotannin da ake bayarwa akwai Boko Haram, akwai rigima, ba kwanciyar hankali. Gaskiya ni ban tarar da haka ba, na tarar da kwanciyar hankali a cikin garin Adamawa Yola. Amma kowa yana walwala, kasuwanci yana tafiya, ma'aikata kowa yana dai komai cikin kwanciyar hankali. Gaskiya
masu yi wa kasa hidimar za su share tsawon kwanaki 21 suna karɓar horo kan kishin kasa, kyautata zamantakewa da fahimtar juna tsakanin 'yan Najeriya. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
To a gaida Sanusi, kafin mu ci gaba sai a ɗan saurari wannan. Ya fana haka yake. Yanzu kuma sai Gombe, inda wakilinmu na shiyar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya zanta da shugaban ƴan bola jari shiyar Gomban, wanda Abdulwahab ya fara da tambayarsa sunansa sai ya ce.
Sunana Abdullahi Isa, chairman na masu bola jari Gombe State.
Idan aka ce bola jari, a nan za mu ga kaman wasu abubuwa ne matattu wanda aka watsi da su a bola, ko kuma ka ce bola jari. Shin ko za ka mun bayani a takaice wannan al'amari da ake cewa bola jari?
Bola jari wato abu ne wanda kaman misali wanda ba su san shi ba sukan ɗauke shi a matsayin abin zubarwa, amma mu da muka san shi muka ɗauke shi a matsayin sana'a, kuma yakan magance mana duk abin da masu sana'a take suke magancewa. Babu duk wasu abu da bai biya mana bukatu na rayuwa ba.
To ku kaman takaice ko kuma takamaimai, wani irin abubuwa kuke zuwa bola don ku samu su kuma ya zamanto muku jari?
To abubuwan da ake samu a bola suna da yawa, ko ba haka ba? Kuma yanzu kamar misali da ake nufin bola jari din sunan ne, amma yanzu kam gabaki ɗaya da jarin ake amfani domin matsayin abun ya bunƙasa. Alal misali yanzu idan duk inda kaga matasan nan za su fita gari su nemo sashi sashi lungu lungu su kawo cikin ƙauyuka da birane duka suna shiga su je su nemo su sayar. Da ne ake yawa tsinta a ƙasa, amma yanzu masu kayan mai da suka fitar ko a mota ko a wani abu dai duk wanda ake amfani da su, akwai robobi, akwai kwalabe, akwai takalmi, akwai karafuna, akwai aluminium, ga sunan duka sun fi sashi kala kala da maza kai kala goma. To saboda haka kaga ba yanzu an wuce zubarwa, dau saya ake yi da jarin ake amfani.
Takamaimai kun fi mai da hankali wajen wasu nau'in abubuwa ne kuke amfani da su a matsayin jari da ake samu daga bola?
Abinda muka fi amfani da su karafuna da dukkan nau'in kamar irin su roba. Yanzu alal misali kamar roba, yanzu kaga in ka duba gari za ka gari ya sharu. To sharan nan bisa a cikin shara da ake yi a kashi 100, kashi 85 jama'a mu ne suke yi, ba kuma tare kaga ba biya ake gwamnati take biya ba, ko ba haka ba? Mu ne muke a cikin neman abincin mu muke shara ya kawo tsaftacewar gari. Alal misali ina faɗa muku misali a kamar tetanus, kaga a cikin kokarin mutanen mu da kuma mai da shi wajen neman abinci a wajen matasa, tetanus ma ya riga kawo. Da idan tetanus zai kashe mutum 100, yanzu a cikin shekara bai wuce kashe mutum 2 ba. To kaga wannan kokari ne cikin irin layuka ta cikin neman abincin mu a ciki da kuma kwazo da irin mutane sai shiga lunguna lunguna kauye kauye.
To da yake ka taɓa batun sha'anin kula da lafiya, kukan shiga wuri ne wanda yake ake ganin bai da kyau, ko wasu matakai kuke ɗauka domin ku kare kanku daga kamuwa daga cututtukan da ku kuke ganin kuna taimakawa wajen rage su?
Akwai matakai. Zaka ga mutanen mu kaman da takalmi irin rambula a kafa dogo, sannan kuma da hangul a hannunsu da kuma irin mask wanda ake sawa na rufe fuska din nan, muka yi amfani da shi wani wajen duk ayyuka ne a yi su lafiya a gama lafiya kalau.
To daraja daraja ne idan na fahimce ka, waɗannan karafuna ko robobi, ko za ka ɗan bani misalin irin waɗannan daki dakin robobi da karafuna da kuke amfani da su, kuma ko ake kawo muku ku saya ko kuma ku sayar?
Na farko a ciki akwai aluminium, aluminium bangaren sa akan yi tukwane. Sannan na biyu akwai shi karfe da kaga wannan tsohon karafunan bodin mota da sauransu, shi kuma akan yi rodi da shi. Sannan akwai bangaren kuma masu kwalabe, wannan kwalabe har fasa sun kwalabe, akwai kamfanin suke sarrafa su. To ga sunan za ga irin robobi kuma irin na bamban mota, su kuma kamfanin suke irin baho da sauransu da tabarmin roba da sauransu duka sukan sarrafa su.
Haka yake a gaida Abdulwahab. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad da maimaicin ciki, wato shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Yau filin namu zai tabo batun wani bawan Allah ne, tsohon ma'aikacin ma'aikatar ƙasa da Safiyo ta jihar Kaduna, wanda aka kwace masa filayen da ya saya akan miliyoyin naira, sannan ya ci bashin wasu miliyoyin daga banki domin ya gyara su ya sayar ko zai samu riba. wannan abu ya faru ne tun cikin shekarun 1990 da wani abu a zamanin Lawal Jafar Isa shi yake gwamnatin jihar Kaduna kuma shi da kansa yasa aka karbe filayen wannan bawan Allah an yi kamar za a biya shi diyya to amma yau shekaru 20 da wani abu ko sisin kobo ba a biya shi ba karshenta har bankin da ya ci rancen gyara waɗannan filayen suka shigar da shi kotu Alatila zai sake sai da wasu abubuwan nasa da ya mallaka ya biya su a lokacin da wannan bawan Allah ya fara gwagwarmayar neman haƙƙinsa gwamnatin jihar Kaduna na yanzu Nasiru Erufa'i yana da wani kamfani mai aikin safiyon ƙasa wannan kamfani na Nasiru Erufa'i shine wannan bawan Allah ya dauka domin ya je kimanta masa darajar filayen nan bisa tsammanin cewa gwamnatin jihar Kaduna a wancan lokacin za ta biya shi to amma har yanzu a gwamnatocin da suka biyo baya babu wanda ya share masa hawaye ba a biya shi haƙƙinsa ba ba a kuma mayar masa da filayensa ba bari na koma gefe mu fara jin ta bakin wannan bawan Allah
sunana Muhammadu Inu Aliyu kuma ni tsohon ma'aikaci ne ma'aikatan kasar da Safiyo na jihar Kaduna kuma na memba na House of Press a tarkan siyasa wala bin da kiyoyi shine ina neman haƙƙi ne ban diya ni shekarun baya na mulki filaye a nan cikin garin Kaduna
wannan shekaru kenan
shekara 1994 na 1994 to wani gwamna ya zo ya bi hanyoyi aka amshi
wani gwamna
kuma Lawal Jafar Isa kuma ritaya soja kware ko to kuma bayan ya amshi wannan filaye ya yarƙon biyan diya amma kuma har zuwa yau ba abin da aka bani
haka ne to ka ce wannan gwamna Lawal Jafar Isa ya sa an karbi filayenka ba kuma biya ka diya ba shin taya ma kai ka mallaki wayannan filaye
to wannan filaye abin da ya faru shi ne na je bankuna guda uku na ciwo bashi daga wurin su akan zan biya wannan fili in yayyanka filaye a ciki in sa wuta in sa ruwa in masu hanyoyi in samu in saida in ba su nasu ni ma samu dan abin harkar rayuwa
kaman a wani unguwa ne ko ko unguwanni ne wayannan filaye suke
to wannan filaye kashi biyu ne akwai guda 30 a unguwar Maladi akwai guda ɗaya a Mogadishu wanda ina kuma da babban kasan Kaduna wannan su ne filayen
kai ka sayi filayen ne a hannun gwamnati ko kuma dai wasu ne waɗanda yake suka mallaki filayen suka baka
wannan filaye wasu aka ba su ne kuma sai a hannun su
akwai takardar
mallaka kwarai kuwa akwai ban takardar shi
to ka saya kaman nawa ne
a ya kai zai kai wajen miliyan 6 a lokacin shekara kusan 22 kenan bayan na saya miliyan 6 na kuma ƙara kashi wasu gaɗe kaman miliyan 5 zuwa 4 ne wannan aiki ne katanga na sa hanyar ruwa ne hanyoyin mota na sa ruwan famfo na sa wutar lantarki da sauransu da kuma yin karfi laye
wannan hidima an faru ne ko kuma sayan filaye naka ya faru a 1994 ko
ina siya debut ne gada uku ya kuma hannu gyara su a lokacin ina siya ina gyarawa to ba na gama gyarawa 1993 na 1994 kuma alaka wannan kadari wannan gwamna ya kwai su daga hannuna
a wani dalili ne sa ka yi wannan filaye
to dalilin da yi abu ne ko na son zuciya kuma ya zo da mutanen da yake son ya ba su filaye a nan jihar Kaduna
wato bayan da ya karbi filayen ya ba mu wasu ne
ya ba wasu ne ya ba wasu ne akalla kusa da guda kusan 12 ciki maimayan soji a lokacin lokacin yana ganin na kawata wurin zai masa kyauta na alfarma shi ne ya she su ya ba wasu mutane
bai kuma ga maka wasu dalili na karbansa ba
dalili kawai shi ne yana bukata tunda wannan wuri ba wani yasata ne ba na mallake su ne wani ya siya wani aka bashi ne sai a hannun shi to kuma dai amfani da mulkin shi na soja yayi abin da yake
kana da takardun duk wannan mallakan wanda ka sai takarda
kware kuwa kowanne shi su ya mara city da ma filiyan da mutum biyu ne kuma hannun su ne siya
to kaman certificate na wato daga gwamnatin jihar Kaduna akwai su
kware kuwa ai kowanne shi su yana da CO4 wanda kuma bayan na sana biya shi ya dauko ya bani sai wani shi ne cewa ya saki mallakan shi.
To bayan da shi Lawal Jafaru Isa ya sa aka karbi wannan filaye ya raba ma mutane, kenan akwai wata yarjejeniya inda yake aka ce za a biya kadiya ko kuma a sake baka wani filin?
Dama ai shi a Najeriya akwai doka musamman kundin Najeriya na wannan wanda mulkin Obasanjo ta yi a lokacin 1978, kuma sashin da ya amfani da shi ya kwace filayen akwai sashi wanda ya bi shi wanda ya ce ya biya diyan abin da aka samu aka fili.
Kai ma'aikacin kasa ne da Safiyo, ko za ka gaya mana waɗannan sashe da kake batu a kai?
Akwai sashi na 28 cikin layi na biyu wanda ya ba da daman gwamna ya kwace fili. Sashi na 29 kuma na wannan kundin mulkin kasa ya ce a biya diyan abin da aka samu a ranar da aka kwace wannan wuri.
So kaman shi gwamnan ya ce baka diya?
Ni musamman an bani wasiƙa daga nan Sobe cewa in zo ranar 8 ga watan 6 95 za a kiyasin abin da nake shi a wannan fili, na kuma je an yi kiyasin.
An baka?
Ba a bani ba.
To da ba baka ba, wasu matakai ka ɗauka?
To ka san mulki a Najeriya, ko da ka wannan wasiƙa da ji aka yi kiyasin nan, ni na san cewa bacin kiyasin wanda ya ba su filayen ya anshi gudunmawan dubu a hannunsu don samun biyan wandiya, amma har ba abin da ya bani. Kuma bayan ya tafi na aika wasiƙa zuwa Ahmadu Ali, na aika ma Umar Faruk, na je Oputa, na kuma ga gwamnati makarshi, amma babu wani abin da kuma har zuwa yau.
To akan wannan neman a biya kadiyan ka?
Kware kuwa.
To kaman akwai abubuwan da suka yi kaman waɗannan mutane da ka lissafta da kuma ma kwamitin Oputa din nan?
To ai kowa ya san da kwamitin Oputa yadda ya kare, kuma ko da aka fara shi Lawal Isa ya je ya yaudari ɗan uwana ya sa ni lajen ya ƙara akan cewa makarfiya mai kwamishina saraka ya san diya kawai nake magana zai sa shi ya biya wandiya, musamman tun da ya bani wasiƙa cewa za a biya ni, kuma doka ta ce a biya ni wannan ƙara na sarara na yaku mai kyau yin wannan ƙara, amma bayan na janye makarfin kanshi ya ƙi biya ni.
To ka jawo hankalinsa akan dama an kulle yarjejeniya ko kuma fahimta na akan ka janye ƙarar ne saboda biya kadiyanka?
Wannan alƙawari ne suka yi, amma ni a matsayin na kaina makafi na gwamna ina memba na REFS na je na same shi mu yi alƙawarin zai taimaka ya biya wandiya, musamman da cewa ya san abin da aka yi a lokacin don yana kuma shida, kuma shi kanshi an bai fili daya a wannan filayen
shi ne makarfi
sai kware kuwa.
Kaman ita gwamnati a hukumance akwai irin wasu kwamitoci da aka kafa ne domin su bincike yadda al'amuran yake ganin dai cewar abu har ya kai ga wannan yanayi inda ka je su Oputa su sauran dai gwamnoni su dan giyo iwa ma
haka. To ka san shi haka mulki da yake wannan filaye ba zai kaba ne da karfin tsiya ba, ya tsaya ne ya aiki da hankalin shi ya tsara abubuwan da yake fatakan da ya dauka kafin a ma kai zuwa ga kwace su. Kuma na farko shi ne ya aika da wasiƙa zuwa ofishin yan sanda ciki na jihar Kaduna akan cewa ga wani ya aiko da wasiƙa zuwa ofishin shi cewa wai ni na mulki filaye guda fiye da 40 a garin Kaduna, kuma wani Mr. Gazama wanda shi ne shugaban wannan hukuma a lokacin ya gaishe ni, kuma na mai bayanin ga yadda aka yi wannan fili wasu aka ba su na ciwo ba su kan banki na siya daga hannunsu, so magana ni mallaka ba kwacewa ba fata ba fashi.
Malam Muhammadu Inuwa Aliyu kenan. A shirinmu na gaba za mu ci gaba da jin bayaninsa yayin da za mu nemi jin ta bakin hukumomin jihar Kaduna kan wannan batun. A huta lafiya.
To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka, sunana Alhaji Abubakar Ganandi daga Borno. tarayyar Najeriya ra'ayina shine game da taron gwamnatin arewa da sarakuna da suka yi a birnin Kaduna akan matsalolin tsaro suke muke fama da su a jihohin arewa. A hakika abin da ke kawo wannan matsalolin kullum sukan karuwa ba a cin kansu kawai shi ne rashin hukunta waɗanda suke laifi. Idan an yi laifi an kama ba za a hukunta ba, siyasa ya shiga, ƙabilanci ya shiga, addini ya shiga. A fannin batun su na cewa talauci ya yi mana kasuwa a arewacin Najeriya, shin su waye suka sanya talaucin ya kasuwa? Su waye ne suka sanya talaucin ya kasuwa? Kusan san muna da arzikinmu kuma mutanenmu masu ƙoƙari ne gun nemi abin hannun su. Saboda haka shigar da hanyoyi mana na wanda za a samu arziki, na wanda za a samu cigaba ɗin, mutane za su iya kansu.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da kamar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Hakika taron da gwamnonin arewacin Najeriya suka yi a Kaduna da sarakuna da kuma shugabanni, hakika ya dace ganin cewa yana da kyau manya sabaki akan tingimu da ake samu musamman ma na ƙabilanci da makiyaya da manoma.
Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka. Sunana Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. A yau ina so na yi kira da kuma roƙo da jinjina ga mai girma gwamnanmu Alhaji Ibrahim Gaidam a bisa irin abubuwa da muka gani na gyaran asibitinmu na garin Fataskun, don haka muna yaba masa. Amma kuma wani hanzari ba gudu ba, mai girma gwamna, don Allah da Annabi muna roƙonka a tanadar mana likitoci a wannan asibiti namu.
Mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa Komin Gudu Mariya cikin jihar ta Jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka yau ra'ayina a kan hasin nan, hasin farashi mai rahusa, hasin farashi mai sauki. Gaskiya hasin nan gwamnatin Nijar tun yanzu a buɗe wannan hasin, a fara saidawa kuma a kai kowanne lungu, kowanne saku a saida a maida kudi. Allah ya sa yanzu haka suna jina.
To yanzu kuma ga Sahabu ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
Ranar Juma'a mai zuwa ake sa ran Prime Minister Ingila Theresa May za ta zama shugabar wata ƙasa ta farko da za ta ziyarci sabon shugaban Amurka Donald Trump, a mataki da zai ƙara tabbatar da abin da ƙasashen biyu suke kallo a matsayin dangantaka da ba ta misaltuwa. Shugaban Amurka ya yi alƙawarin gwamnatinsa za ta ma ƙara kusantar Ingila a dangantakar da ta shiga tarihi, kuma ya bayyana burinsa na sabunta da kuma ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu, musamman bayan da Ingila ta fice daga ƙungiyar Tarayyar Turai. Jiya Talata, fadar White House ta shugaban Amurka ta ce shugaba Donald Trump yana kan bakarsa cewa barin bakin haure su kada ƙuri'a yana shi ne dalilin da ya sa bai samu rinjaye a mafi yawan ƙuri'u ba a zaben ƙasar da aka yi cikin watan Nuwamban bara. Ya hakikance kan haka kakakin fadar White House Sean Spicer ga manema labarai kwana ɗaya bayan shugaban na Amurka ya sabunta batun lokacin da ya shirya wata liyafa ga wakilan Majalisar Dokokin Amurka. Gwamnatin Iraki ta bada rahoton cewa dakarun ƙasar sun kama illahirin gabashin birnin Mosul daga hannun mayakan ISIS kwanaki fiye da 100 bayan da ƙasar ta kaddama da yaƙi cikin watan Oktoban bara domin ƙwato wannan birni. Yanzu matsin lamba ya ta sakayar su zuwa arewacin birnin, kuma an ƙwace dukkan gadoji biyar da ake bi ta kansu a tsallaka kogin Tigris da kuma jami'ar Mosul da yankin nan na Ninave.
To a gaishe ka, nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Salomon Bo, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Charles Holt, ne naku Ibrahim Kalamu Garba ke cewa sai kuma anjima.